Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49, da 60. A jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na yau Juma'a 29 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafar da shi ga kanin labarai.
A yau Juma'a, Koriya ta Arewa ta tabbatar da gwajin wani katafaren makami mai linzami da ke iya harba rokoki biyu a lokaci daya. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai wata ziyarar bazata ta cika ciki da ake kira Thanksgiving ga sojojin Amurka a Afghanistan. Sannan jami'an tsaron Iraki sun yi amfani da harsashen gaske akan yawancin masu zanga-zanga da ba sa dauke da makami jiya Alhamis da suka kashe akalla mutane 40.
Kanin labaran kenan aka saurara. A Najeriya an gudanar da taron bunƙasa fasahar zamani ƙarƙashin hukumar da ke kula da sashen NIDDA, inda aka tattauna hanyoyin raya tattalin arzikin da ake da samu.
Harkar sadarwa na zamani cikin shekara uku, abubuwan da take taimaka wajen shi tattalin arzikin ƙasa har ma ya fi na man fetur.
Sannan za ku ji hira ta musamman da mataimakin mai tsawatarwa a Majalisar Dattawan Najeriya, inda ya yi bayani akan bashin dala biliyan 30 da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta nemi izinin karɓuwa.
Yanzu ba rance mu ba, rance yake neman majalisa ta bashi, ba dama ya yi amfani da rancen da ya taɓa karɓuwa. Tun asaliya ba za a baka damar ka nemo rance ba sai ka faɗi abin da za ka yi da shi. Sa'an nan sai an gamsu da abin da za ka yi da shi. Sai an yi bincike abin nan da ka faɗa, haka yake, sannan 'yan majalisa su yarda.
Sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar take gabatarwa, inda a yau za ku ji ci gaban bayani akan kula da uwa da jariri. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. A yau Juma'a, Koriya ta Arewa ta tabbatar da gwajin wani katafaren makami mai linzami da ke iya harba rokoki biyu a lokaci daya, wanda wannan shine wa'adi na ƙarshen shekara da aka bata domin tattaunawa akan shirin ta na nukiliya. Kamfanin dillancin labarai na Koriya Central News Agency ya ce shugaba Kim Jong-un ya jagoranci harba makamin mai linzami a jiya Alhamis, kuma ya bayyana jin daɗinsa na sakamakon gwaje-gwajen. Wannan ne karo na 13 da Koriya ta Arewa take gwaje-gwajen makaman tun daga farkon watan Mayu, da hakan ya sa shekarar 2019 ta zama shekarar da ta fi yin gwaje-gwajen makaman masu linzami. Shugaba Kim ya ba ƙasar Amurka nan da zuwa ƙarshen shekarar nan don a ci gaba da tattauna shirinta na nukiliya da ya dakata tun watan Fabrairu da ya gabata. Sojojin Koriya ta Kudu sun ce Koriya ta Arewa sun harba makaman masu linzami guda biyu waɗanda suka yi tafiyar kusan kilomita 380 da tsawonsu ya kai kilomita 97 kafin su tarwatse a cikin teku. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai wata ziyarar bazata ta cika ciki da ake kira Thanksgiving ga sojojin Amurka a Afghanistan, inda ya bayyana cewa gwamnatinsa ta koma tattaunawar zaman lafiya tare da Taliban da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suke son su ga an tsagaita wuta. Labarin yana zuwa ne ƙasa da watanni uku bayan da shugaba Trump kwatsam ya soke tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da ƙungiyar Taliban da aka shafa tsawon shekara ana yi, kamar yadda dai ɓangarorin biyu ba sa shiri da juna, da aka kusa saka hannu a kan yarjejeniya don kawo ƙarshen yaƙin Afghanistan da aka kwashe shekaru 18 ana yi, wanda shi ne yaƙin da sojojin Amurka suka daɗe suna yi. Ƙungiyar Taliban tana so ta ƙulle yarjejeniya, kuma muna tattaunawa tare da su. Su kuma nuna cewa dole ya zama an dakatar da buɗe wuta, kuma su ba sa son a dakatar da buɗe wutan. kuma yanzu suna so a dakatar da buɗe wuta. Shugaba Trump ya bayyana haka a lokacin da ya tattauna tare da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani a sansanin sojan Amurka na Bagram. Na yi imani ta yi mu iya cimma matsaya a haka, kuma za mu ga abin da zai faru, a cewar shugaba Trump. Sai dai har yanzu ƙungiyar Taliban ba ta mayar da martani ba, wadda ta yi watsi da ta yin har sai an cimma yarjejeniyar janye sojojin ƙasashen waje tare da Amurka. Ministar Shari'a ta ƙasar Jamus ta yi kira ga ƙasarta da ta ƙarfafa dokokin kalaman nuna ƙiyayya ga Yahudawa ya zama laifi a matsayin wani ɓangare na mataki da gwamnati za ta ɗauka bayan wani hari da ya hallaka mutane a gabashin Jamus. Ministar Shari'ar Christina Lambridge ta shaidawa majalisar ƙasar jiya Alhamis shirinta na yi wa dokokin ƙasar da ake amfani da su yanzu garan bawul da zai sa kalaman nuna ƙiyayya ga Yahudawa ya zama sanadin buƙatar sanya laifin kalaman ɓatanci a kundin laifuffuka na ƙasar. Yanzu haka nuna bambanci akan wasu rukuni za a ɗauke shi ya zama dalilai, amma dokar ba ta ambaci Yahudawa kai tsaye ba. Ƙungiyar tsaro da haɗin kan Turai wato OSCE ta bayyana laifin kalaman ɓatanci ko laifin nuna bambanci da ake yi wanda ke nuna rashin juriya ga wasu ƙungiyoyin al'umma, kamar yadda ba a fayyace laifin a cikin kundin dokoki ba. Ministar Shari'ar Lambridge ta faɗa wa 'yan majalisu a jiya Alhamis cewa dole ne mu miƙa wani saƙon ƙarara akan kalaman nuna ƙiyayya ga Yahudawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an tsaron Iraki sun yi amfani da harsasan gaske akan yawancin masu zanga-zanga da ba sa ɗauke da makami jiya Alhamis da suka kashe akalla mutane 40 a ɗaya daga cikin ranaku da aka fi zub da jini tun da aka fara zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da aka fara a watan da ya gabata, a cewar jami'an tsaro da kuma ma'aikatan lafiya. Akalla mutane 25 aka kashe, kana sama da mutane 200 suka ji raunuka a lokacin da jami'an tsaron suka buɗe wuta akan masu zanga-zanga waɗanda suka toshe manyan hanyoyi da gadoji a garin Nasiriya da ke kudancin ƙasar jiya Alhamis. Hukumomi a Bagadaza sun ce sun tura sojoji domin su maido da zaman lafiya a kudancin Iraki, inda masu zanga-zangar suke ƙara da fifi da ci gaba da tashin hankali, yayin da masu zanga-zangar suke ci gaba da mamaye gine-gine da gadoji da kuma yin arangama tare da jami'an tsaro waɗanda suke amfani da hayaƙi mai sa ƙwalla da kuma harsashi na gaske kusan kowace rana. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi Allah wadai da tashin hankalin da ake yi a Nasiriya da ta kira zub da jini. Aliliya Mofi da ake kyauta zaton ita ce ba Amurkiya da ta fi daɗewa a duniya ta rasu tana da shekaru 114. Aliliya, wadda tsohuwar tela ce, ta rasu a birnin New York a ranar Asabar 23 ga watan Nuwamba da ta gabata. Jikarta mai suna Nefa Nketa ta tabbatar da rasuwarta a cikin wata sanarwa da aka fitar ranar Laraba. Ƙungiyar da take bincike a kan tsofi ta tabbatar da cewa Mofi ta rayu har na tsawon shekaru 114 da kuma kwana 140 a duniya.
Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga cikin rahotannin namu. A Najeriya an gudanar da taron bunƙasa fasahar zamani ƙarƙashin hukumar da ke kula da sashen NIDA, inda aka tattauna hanyoyin raya tattalin arzikin da ake samu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministan sadarwa na Najeriya Isa Ali Fantami su suka buɗe taron. Wakiliyar muryar Amurka a Abuja Hawwa Umar na ɗauke da ƙarin bayani.
Gagarumin taron bunƙasa fasahar zamani ƙarƙashin hukumar da ke kula da sashen NITDA ya gudana da tattauna hanyoyin raya tattalin arziki da ake ƙara samu. Taron dai wanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da taimakon ministan sadarwa Isa Alifantami suka buɗe ya duba yadda sadarwar zamani take bada gudunmawa wajen samar da kuɗin shiga ga ƙasa fiye da sauran sassa. Shugaban hukumar ta bunƙasa fasahar zamani Kashifu Inuwa Abdullahi ya ce gwamnatin Najeriya yanzu tana bada fifiko kan lamuran sadarwa don tafiya daidai da sauran kasashen duniya da suke da ci gaban masana'antu.
Kowa ya san harkar tattalin arzikin mu ta lalace. Najeriya tana dogara ne akan harkar man fetur. Ya kamata a kawo canji ta yanda ƙasa za ta samu wasu hanyoyi na kawowa kuɗi. Harkar sadarwa na zamani cikin shekara uku abubuwan da take taimakawa wajen shi tattalin arzikin ƙasa har ma ya fi na man fetur. Ko a wannan second quarter da ya wuce ta taimaka bisa 13.85% na percentage na tattalin arziki. Shi kuma harkar man fetur ya taimaka ne kawai 8.82%.
Mahalarta taron sun nuna farin ciki ga yadda aka ɗauki matakan raya fasahar. Suna masu cewa za a iya cimma nasara in an bunƙasa wutar lantarki.
Fahad Abubakar Longman. Lalle wannan taron taro ne mai matukar mahimmanci a Najeriya, wanda yanzu idan kika duba ana kasuwanci da yawa kan waya, ana generating kuɗi, ana samun revenue na ƙasa through digital economy. Idan ana irin wa'annan taruka muna zuwa saboda mu haɗu da shugabanni na gwamnati saboda mu ba su korafe-korafe mu. Alubale na farko shine matsalar wutar lantarki, wanda kana iya cikin aiki zaka ga an zo wuta ta dauke, wanda dole sai ka tai ka sama injimi mai domin ka ci gaba da aiki.
Abubakar Muhammad Binji bangaren power industry. To nazo wannan conference ne saboda muhimmancin sa a power industry. Dinda kai maganar sadarwa dole kai maganar lantarki, domin idan babu shi wancan abin da kake magana ba zai aiki ba. So anan bangare ne nake kira da gwamnati da kuma ita wannan ministry da ke kula da wannan harka na digital economy ta samu good synergy da Ministry of Power ta yadda za ta ga ta inganta harkan wutar lantarki a Najeriya. Domin as long as ba za a samu wutar lantarki a Najeriya, to ci gaban da ake so a wannan bangare zai wahala. Idan ma zai zo, to zai zo ne da tsada.
Dan Jana Hadeja, ma'aikatar shi ministan sadarwa tana kokari ta dora Najeriya akan tsarin da duniya take ciki na tattalin arziki na hanyar fasaha zai samar da ayyukan yi ga matasa bila adadi.
Yanzu dai ana jiran ganin tasirin sanarwar da ma'aikatar sadarwa ta bayar na matakin rage kuɗin da kamfanonin sadarwa ke caji kan sayan tsarin damar shiga yanar gizo wato data, da kuma yadda ake samun katsewar sadarwar waya alhalin ana jan kuɗin jama'a. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hauwa Umar. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rubuta Majalisar Dattawan Najeriya bisa ka'ida don amincewa da ya karɓo bashin dala biliyan 30 daga ƙasashen waje wanda majalisar ta ki amincewa a can baya. To a jiya Alhamis, shugaban dattawan Ahmad Lawan ya karanta wannan bukata ta shugaban don karɓo rancen a wata hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi da mataimakin tsawatarwa a majalisar dattawan Sanata Sahabi Ya'u, inda ya bayyana cewa sabon bashin da shugaba Buhari ya nema ba a bashi izinin karbowa ba yake bukata. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
To wannan abinda zan faɗa a kai shine ba wani sabon rance bane za a karba, illa dama ce yake nema rancen da aka dan can baya da karbowa. Yana neman dama a bashi izini domin a yi amfani da shi. Kowace irin majalisa, a kowane irin yanayi, a kowane lokaci za a samu yanda za a ce ana neman wani bukata ko wani bayani ko kuma me ke faruwa ko ya za a yi. Idan aka kasa cimma irin waɗannan bukatun ko bayanan kafin wani abu ya gitta, sai ya zamanto an jingine shi sai an gama abin nan.
To wa'annan ayyuka ya ce muku zai yi da wa'annan kuɗaɗe? har dalar Amerika biliyan 30.
Dada ko ya rubuto cewa kaza ne ina son amfani da kaza, ko ya rubuto cewa abin nan da aka taba samuwa a matsayin nan ce ina son amfani da shi yanzu, duka ɗaya ne an riga an bashi dama an samu wannan rance, ya shiga yarjejeniya da masu ba da wannan rance. Zancen yanzu nawa ne aka bada ina son a yi kaza ko abin nan, in ya gwada ma ya faɗa, in bai ga dama ba akwai dai takaddu a baya waɗanda suka nuna abin da ya nema rance da abin da majalisa ta yadda ta bashi ya ranto, suna nan hannunsu suna nan aji. Yanzu ba rance mu ba, rance yake neman majalisa ta bashi ba, dama ya yi amfani da rancen da ya taɓa karɓuwa. Tun asaliya ba za a baka damar ka nemo rance ba sai ka faɗi abin da za ka yi da shi, sa'an nan sai an gamsu da abin da za ka yi da shi, sai an yi bincike abin nan da ka faɗa haka yake ko kuma gamsuwar nan ta tabbata da gamsarsa, sannan 'yan majalisa su yadda. Don haka ga yanzu abin da kawai zai ambata rancen da na karɓo na kaza ko kuma bukatar nan da na taɓa biɗa wadda an ka bani, ina neman damar in zarta da ita. Wannan shi ne bayanin da aka yi.
Kun gamsu da bayanan da ya muku?
Majalisa ta haddada abin da aka yi, yana iya yi amfani da shi tunda za mu bi diddigin amfanin da za a yi da shi.
Sanata Sahabi Ya'u kenan a tattaunawar su da Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe 12 na dare da minti 16. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata mun tattauna da likita akan irin taimakon da mace take bukata bayan ta haihu, inda lokaci ya halinsa bayan likita ta koro jawabi akan irin matsalolin da maka iya tasowa a bayan haihuwa. Ai wannan makon kuwa za mu tattauna ne akan shayarwa da kuma da za a magance waɗancan matsalolin da likita ta yi bayani a kai. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin ƙwarewar aiki Dr. Suraya Awal Sulaiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja, wato National Hospital. A likita, barka da wannan lokaci.
Barkan mu dai Hauwa.
A makon da ya gabata mun koro jawabi akan irin matsalolin da mama ce take iya fuskanta ko kuma suke iya tasowa bayan ta haihu, amma kuma lokaci halinsa wanda dama ya kamata mu tattauna ne akan matsalolin da kuma yadda ma za ta shayar da jaririnta. Waɗancan matsalolin da kika yi bayani akan kaman dan zautuwa da mace take iya samu bayan haihuwa da kuma wasu cututtuka da za ta iya cin karo da su, shin yaya za a yi a magance wannan matsaloli, ita mace ta kare kanta daga cin karo da waɗannan matsaloli?
Kamar yadda muka yi bayani, bari mu soma da wannan kaman dan tabon hankali da mace ke samu bayan ta haihu. Yawancin su suna da wannan cutan da makamin ciki, to watakila ba cutan da ya riga da ya bayyana bane sosai, sai bayan haihuwa ne sai ya bayyana. To irin waɗannan tun suna da ciki din, kulawa ne ya kamata da goyon baya da ya dace daga mai gidan da yan uwa, sai zamana suna tare da ita kusan kowane lokaci, hankalinta a kwance, ta san cewa akwai mutane tare da ita, yana ragewa sosai. Sannan bayan ta haihu din nan ko tana cikin naƙuda ma, ya zamana akwai mutane tare da ita wanda ta san eh bayan ta haihu akwai yan uwanta suna nan suna jira, sannan in ta koma gida ma suna tare da ita, za a agaza mata da su wani fannin su, wani wanka, su girki, su kula wankan yaro da sauransu, dai ta samu bacci yanda ya kamata, ta samu ta ci abincin da ya kamata a lokacin da ya kamata, a tallafa mata wajen shayarwa din nan lokacin da in tana bukatan bacci ta samu bacci, a yi mata renon yaro kafin nan ta tashi, irin abubuwan nan dai da za su dan kawo mata sauki wajen samun dan sakewa. Saboda idan ba ya hakan ba, in aka guje mata misali domin ta fara nuna karan tana baci kan kowane abu kadan ko kuma kullun ranta cikin baci ko kullun tana cikin kuka, karfa mijin ko ƴan uwa su dauka kamar ganganci ne ko wani abu, ciwo ne na dan lokaci kadan wanda yawanci ma cikin sati biyu zuwa wata daya da kanshi zai tafi, ba sai ma ta sha magani ba. Wannan kulawan da in ta samu to zai wuce, in ko bata samu ba zai iya sata ya ci gaba ya zamana ma har ya zamana kusan kaman hauka. Saboda haka wannan kulawan shine lalle magani wanda dai in yafi karfi ne shine za a iya kai ta asibiti likita ya ganta in ma na bukatar rubuta maganin da zai taya ta bacci ta kwantar da hankalinta za a iya rubuta mata duka wannan ba abin da zai gagara bane amma dai wannan support din nan dai da kulawa din shine babba sannan mata wanda suke samun kwayoyin cuta wato kaman puerperal sepsis da muke ce mishi wato kan ciwon da zai iya shiga cikin mahaifan mace bayan ta haihu yanda ake gadin irin wannan shine tsafta dama wannan ko mace tana jiki ko bata da jiki tsafta yana cikin abubuwa na musamman da mutum ya kamata yana da shi bayan ta haihu din nan tsafta wajen wanka wajen kulawa da gabanta ko da an yi mata aiki wurin ko ba aiki wurin ba wajen kulawa da ka irin kayan da take sawa a tabbata kayan da take sawa wankakku ne wanda in ma da danshi ya kamata an goge su duk wani kwayan cuta babu a cikin su sannan ya zamana inda take zama gida daki gado inda take kwanciya kura da datti duka babu wurin nan shakan kura din ko datti din ma duka yana iya jawo ciwon da zai iya bata wannan puerperal sepsis da muke faɗa din sannan mace da take samun matsala wajen shayarwa na yaro matan mu in suna zuwa awo muna musu bayani kan muhimmancin tsafta muna musu bayani kan muhimmancin shayarwa so that in suka haihu din nan fa za su san cewa wannan ba sabon abu bane ba wai bayan haihuwar mace bane ake mata wannan bayanin kafin ta haihu tun tana da ciki ne kowane zuwan su awo ana musu wannan bayanin saboda haka shayarwa mace tana haihuwa ana goge bakin mama ne a sa yaro ya zuka banda ma waɗanda haihuwar su na farko ne zai yi nono nan ba zai fito ba za ta shayar da yaro wata kila so uku so hudu so biyar so shida a rana ta sa yaro a bakin mama zamu ji yawancin su suna cewa sun fa sa yaro ya kai minti 30 ya kai awa ɗaya ya kai awa biyu amma ba abin da ke fitowa to akwai abin da muke ce mishi colostrum wani yana da kauri ne da yake fitowa a bakin mama kauri ne da shi kuma dan kadan ne ko da shi dan kadan nan kamar digon ruwa kwaya ɗaya ne in yaro da ya samu ya shiga cikin shi to wannan kade yana da abubuwan da kaman sojoji za a ce wanda suke yakan cututtuka a jikin jariri shi kanshi baya iya kare kanshi jikin shi bai riga da ya gama girman da zai kare kanshi daga cututtuka ba sojojin nan da yake samu ta ruwan nonon uwa su ne suke taya wannan bebin yakan cututtukan da suke iya samu especially a watanni shida na farkon rayuwar baby shi yasa ma ake bukatar nono akan shayarwa ko ta feeding bottle ko kuma a ba su ruwa ko wani abu
me ma ake nufi da baby friendly
dai abu ne wannan wanda kungiyar nan da ake cewa WHO World Health Organization ta sawa cikin na kula da lafiyar jarirai ba haife su yawanci dai wanda aka fi magana akai shine ciyarwa na baby breastfeeding kenan ba shayarwa na ruwan mama to shi bayanin shi dai shine yaron da aka haifa ana haifan yaro a sa yaro akan nono ya fara sha sannan shayarwa din da za a yi na nono kadai ne yaro zai sha na tsawon wata shida babu ruwa babu batun madaran gwangwani sai nono kuma shayarwa din da za a ringa akai-akai ne duk sanda yaro na bukatar shayarwa uwa ta shayar ba sai wai ta sa a lokaci kaza ne ba babu duk sanda yaro ke bukata shan nono a bada a lokacin nan domin lokacin nan ne yaro ke bukatar abincin da jikin shi zai girma da shi kuma sojojin nan da muka yi bayani wanda ke cikin ruwan nonon mama su kare yaro daga duk irin cututtukan da yaro baya iya yakan su shi da kanshi a bayan haihuwa
lokuta da dama zaki ga ana cewa ba a shayar da jariri a kwance sai dai a zaune shin akwai wasu watannin da in ya kai ne za a fara shayar da shi a zaune yaya bayanin wannan abu yake
yaro bai da hankalin kanshi da zai ce yayi controlling abubuwa irin su hadiya su iya fitar da abin da bai yi mishi ba su irin yakan cututtuka a jikin shi da sauransu to haka din ne in yazo wajen shayarwa ko ciyarwa din yaro ya kamata mace tana zaune ta zauna bayan ta akan kujera wanda ke da bayan ta a kishingide yake sannan kaman bayan wuyan baby ya zamana yana cikin gwiwar hannu mace sannan bakin yaro dai ya zamana wannan bakin abin wajen bakin maman mace ya zamana bakin yaron ya kama wurin gaba ɗayan shi ba wai daidai tsinin bakin ba daidai wurin bakin gaba ɗaya tabbata yana cikin bakin yaron to nan ne an tabbatar cewa yaro zai iya zuka yanda ya kamata kuma ya wuce ya shiga hanyar da ya kamata domin a makogoro akwai hanya biyu hanya ɗaya na iska ɗaya na abinci to idan a kishingide ko a kwance mace take shayar da yaro zai iya shiga hanyar iska din nan wanda zai iya jawo yaro pneumonia ko yaro ma numfashi ya dauke daga can kuma yaro yana iya mutuwa ko kuma ya samu infection sosai da za a yi ta jinya karshen ta yaro zai mutu saboda haka ba a ba mu ba da shawara a shayar da yaro a kwance.
To likita, har a gama shayar da shi ya gama shekara biyun sa na shan nono ne za a rika shayar da shi a zaunan nan, ko kuma akwai lokacin da idan ya dan girma za a yi shayar da shi a kwance?
Har lokaci shekara biyu din ya kamata a zo ne, domin yaro bi a lokacin can har yanzu zai iya hadiya ko kuma ya shaki wannan nono in ya kware misali. Saboda haka muna ba da shawara cewa a shayar da yaro a zaune din. Wani sa'in in ana shayarwa a kwance din, nonon uwa yana iya zama na ya girma ma da yawa da zai iya toshewa yaro hanci baya iya numfashi in ana shayarwa a kwance. Amma a zaune tana gani tana iya rike nonon ta san yanda za ta sa a bakin yaro ya sha lafiya lau.
Shin akwai wani bambanci ne tsakanin yaron da ya sha nonon uwa zalla da kuma wanda aka hada masa da ruwa ko kuma madara?
Wannan ba a boye yake ba, akwai bambanci sosai, because mun yi maganan cewa akwai sojojin da ke yakan kwayoyin cuta a cikin ruwan nonon uwa wanda babu su a cikin madaran gwangwani. Shayarwa na nonon uwa din direct ne take sa yaro zuka yake daga bakin mama, amma na madaran gwangwani kuma sai an fa nemi ruwa, an nemi feeding bottle da za a sa a ciki ko kofi, an kada an sa. To duk wa'annan misali wasu ma suna iya yi ba tare da sun wanke hannunsu ba, ba a tsaftace kofi ko roba ko feeding bottle da za a bada ba, duk wa'annan yana iya jawo yaro ma ya samu cuta a maimakon kariya da ake nema din a lokacin nan. Sannan ruwan mama yana ƙara ilimi na yara, sannan akwai sinadaran da ke cikin ruwan nono da babu su a cikin madaran gwangwani. Sannan kuma ruwan mama yana zuwa da ruwan shi, duk wa'annan suna da mahimmanci wajen lafiyar yaro.
Kamar wasu irin ma shawarwari kuke ba wa mata idan sun haihu kafin a sallame su su tafi gida?
Shayarwa na ƴaƴansu, wato a shayar da su nono, ruwan nono zalla na wata shida na farko. Sannan muna ba su shawara akan kula da cibi, ana amfani da wannan chlorhexidine gel din da ake amfani da shi inda kwai shi. Sannan kuma ana musu bayani akan tsarin iyali, sannan muna ba su shawara akan rigakafi. Akwai katin da ake badawa na rigakafin yara, su bi rigakafin na har adadin lokacin da yaro ya kamata ya dauka. Sannan kuma muna yi musu bayani, muna ba su shawara akan su zo su yi gwajin dajin bakin mahaifa, domin yawancin su ba su sanin batun dajin bakin mahaifa sai lokacin nan da muke yi musu, muke wayar musu da kai bayan haihuwa.
Masu sauraron mu, kada da ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, kuma da fatan an ji, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ta bayar, domin dai an ce wato lafiya ita ce uwar jiki, sa'annan kuma yara su ne manyan gobe. To ya kamata a yi duk kokarin da za a yi domin ganin an kula da lafiyar su. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato
Dr. Shreya Wasulima,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar niki, mana fatan mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Hawwa Umar. Ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
A yau Juma'a, Koriya ta Arewa ta tabbatar da gwajin wani katafaren makami mai linzami da ke iya harba rokoki biyu a lokaci daya, wanda wannan shine wa'adi na ƙarshen shekara da aka bata domin tattaunawa akan shirinta na nukiliya. Aliliya Mofi da ake kyautata san ita ce ba Amurkiya da tafi dadewa a duniya, ta rasu tana da shekaru 114. Aliliya, wadda tsohuwar tela ce, ta rasu a birnin New York a ranar Asabar 23 ga watan Nuwamban da ta gabata. Jikarta mai suna Nifa Niketa ta tabbatar da rasuwarta a cikin wata sanarwa da aka fitar ranar Laraba. Kungiyar da take bincike akan tsofaffi ta tabbatar da cewa Mofi ta rayu har na tsawon shekaru 114 da kuma kwana 140 a duniya. Sai dai matar da tafi kowa tsufa a duniya ita ce Kane Tanaka ta kasar Japan, wadda take da shekaru 116 da kuma kwana 330 da haihuwa. A wannan shekarar jami'ai a unguwar Harlem a birnin New York, inda Mofi ta zauna tun 1926, suka karrama ta wajen mai da ranar haihuwarta 6 ga watan Yuli ta zama ranar nuna godiya ga Aliliya Mofi.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. Amma kafin mu sallama da ku, muna mika sakon taya murna ga ango da amarya, wato Aminu Isa wan Banguman da amaryarsa Ruqayya Bashiri Dahiru Danbaccen, wanda za a daura a masallacin dan iyan Gumel gobe Asabar da karfe 11:30 na safe. Allah ya sanya alkhairi, Allah ya bada zaman lafiya. Amin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai Sidi da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Calvin. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.